Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 12 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, sojojin Pakistan wajen 23 suka halaka da asubahin yau a wani mummunan harin yan ta'adda. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya na shirin wani zama na gaggawa a yau dinnan Talata kan bukatar gaggauta tsagaita wuta a Gaza. Sannan shugaban China Xi Jinping ya isa Vietnam a yunkurinsa na inganta hulɗa tsakanin kasashen biyu na Asia.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyoyin da ke goyen bayan majalisar CNSP a Niger da sun buƙaci ƙasar ta fice daga ECOWAS saboda takunkuman da kungiyar ta sanya wa Niger. Amma masana a fannin mu'amalar jama'a sun gargaɗi hukumomin mulkin sojan ƙasar da su yi watsi da irin wannan shawara.
Sai yau cinkayya ce ta mutane ta al'ummai ba ta gwamnati bane da wanga gwamnatin da wadancan gwamnatin dubuciyar rafi amma wannan cinkayya tana nan ba wanda yake ansata duk wanda kenan suna su dan maganganu na kiraye-kiraye a yana aicin wannan duka siyasa ce ta banza.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa dambarwar siyasar jihar Rivers a Najeriya na ci gaba da fadada yayin da tsohon gwamnatin jihar Barista Sani Samuti ke ta kokarin ganin an tsige gwamnatin jihar Mr. Simfubara. Idan muka leka kasar Kamaru za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta MRC ta sake zaben madugun yan adawa Maurice Kamto a matsayin wanda zai tsaya mata takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2025. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda zai ci gaba da tattaunawa akan shirin noman rani da aka kaddamar a jihar Jigawa dake Najeriya. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya. Ga labaran. Wani harin da aka kai da asubahin yau Talata a lardin Khyber Pakhtunkhwa dake arewa maso yammacin Pakistan ya halaka sojoji 23. Harin ya auku ne a Daraban, wani lungun da sojoji suka daidaita a gundumar Dera Ismail Khan daura da gundumar wata kabilar da ke iyaka da kasar Afghanistan. Sashin tafi da harkokin sadarwar bangarorin sojin Pakistan ISPR wanda shine bangaren yada labarai na rundunar sojin ya tabbatar da adadin mace-macen, ya kuma ce rundunar sojin ta kashe yan ta'adda 27. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya na shirin wani zama na gaggawa a yau dinnan Talata don yin muhawara kan wani daftari na kudirin bukatar gaggauta tsagaita wuta a Gaza saboda dalilai na jinkai. Kudirin ya bayyana abin da ya kira matukar damuwa kan mummunan matsalar nan ta jinkai a Gaza da kuma wahalar da Falasɗinawa farar hula ke sha. Sannan ya jaddada bukatar kare farar hula a Isra'ila da Falasɗinu a ƙarƙashin tanajin dokar ƙasa da ƙasa. Kudirin ya kuma yi kira ga dukkanin bangarorin da abin ya shafa da su mutunta dokar ƙasa da ƙasa. Sannan ya yi bayani kan batun kare farar hula ƙarƙashin dokar jinƙai ta ƙasa da ƙasa. Ya kuma buƙaci sakin dukkanin mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan ya buƙaci a tabbatar da cewa suna samun taimakon jinƙai. Yayin da daftarin koko tafiyar hawainiya da tattalin arzikin China ke yi ke haddasa fargaba a fadin duniya, ƙasashe na zuba ido don ganin ko waɗanne irin matakai China za ta ɗauka nan gaba don farfaɗo da wannan tsarin tattalin arziki wanda shine na biyu a girma a duniya. Wani muhimmin taro da ka iya bada haske kan wannan koko waɗannan tambayoyin shine babban taron gamayya na harkokin tattalin arziki wanda taro ne na shekara-shekara da shugabannin China ke shiryawa a farko ko tsakiyar watan Disamba don tsara manufofin tattalin arziki da kuma burin da ake son a cimma a shekarar da ke tafi. Kama daga rashin farfadowar kirki bayan annobar corona zuwa rashin ayyukan yi ga matasa zuwa matsaloli a harkokin gidaje da kuma karuwar basukan cikin gida. Lallai masu tsara tattalin arzikin China din na da abubuwan tattaunawa da dama a daidai lokacin da duniya ke fama da rikice-rikice da wato kariyar tattalin arziki.
To, kafin ku ji karshen labaran duniya, za mu leƙa bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, yayin da wasu kungiyoyi da ke goyon bayan majalisar CNSP ke kiraye-kirayen ganin kasar ta fice daga ECOWAS a matsayin martani kan takunkumin da kungiyar ta kakabawa kasar. Masana a fannin mu'amalar jama'a da diplomasiya sun gargadi hukumomin mulkin sojan na Niger da su yi watsi da irin wannan shawara don kauce wa jefa kasar cikin yanayin kadaici. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munabarma ya aiko mana karin bayani daga birnin Yamai.
A sanarwar da suka fitar jim kadan bayan bayyanar labarin shawarwarin da taron shugabannin kasashen yammacin Afirka na ranar 10 ga watan Disamban 2023, kungiyoyin kawancen Front Patriotic na FPSN sun fara da nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira take-taken kungiyar sai dawo. Bana Ibrahim shine kakakin wannan gamayya.
Lokacin da shugabannin sun ka dauki niyyar cewa za su shiga ECOWAS domin a samu ci gaba ne. Na biyu mun ka ce a cikin yarjejeniya da ta kafa kungiyar ECOWAS babu nan da an ka ba ECOWAS dama ta dauki irin wannan matakai da ta dauka wanda sun ka gallaza musu kuma sun ka hana ruwa gudu a cikin harkokin tattalin arziki.
To sai dai dan majalisar rokokin kasa Alumuni Gusman na ganin alamun samun ci gaba a yankurin warware wannan rikici.
Inda muka hito ba tattaunawa, babu shawara, babu komi, ba tuntuɓar juna. Yanzu an kai ga wannan matakin abu ne wato wanda ya kamata mai murna da shi. An fara ganin wato bakin zare.
Tsayin gwamin jakin da ECOWAS ta yi dangane da dambarwar siyasar Niger abu ne da ke bukatar mahukunta su mai da martani kansa a cewar Front Patriotic.
Babu hujja mu ci gaba da zama a cikin ECOWAS, ya kamata shugabanninmu su rubuta takarda zuwa ga ECOWAS na ce musu ƴan Niger mun dauki niyyar cewa za mu janye kanmu daga wagga kungiya. Kuma wannan a ganin mu shi ya dace tunda baka zama cikin kungiya nan da baka da daraja, abinda mutane suke so shine su murkushe ka.
Anan dan majalisar ya gargadi hukumomin mulkin soja su yi bursu da irin waɗannan shawarwari.
Sai dai yau cuɗayya ce ta mutane, ta al'ummai, ba ta gwamnati bane, da wanga gwamnatin, da waɗancan gwamnatin dubu ce za su yi, amma wannan cuɗayya tana nan ba wanda ya canza ta. Duk wanda kenan suna wasu ɗan maganganu na kiraye-kiraye a yana aicin wannan duka siyasa ce ta banza, sa suna an kai sun su fahimta ma abin da annan ba su sozawan. Alhamdulillah sun san abin da suke.
Sauraron koke-koken al'umma ko biya musu dukkan wata buƙatar da suka zo da ita abubuwa ne da suka wajaba a wuyan magabata. To amma kuma wajibi ne a gudanar da lamura da tsinkaye, in ji masani kan harkokin diflomasiya Mustapha Abdullahi.
Mai yawanci makwabtan namu na ECOWAS suna da teku. To kaga wancan ƙasashe uku na Sahel ɗin da kake gani ba su da teku. Ita ba shi bane alheri. Su masu iko a ƙasar Niger kasu ɗauki wata niyya domin shi mulki wanda yake saman iko ɗin shi yake gane ƙullin da ke cikin iko. Idan ƴan ƙasa su fito suna zanga-zanga, gwamnati na iya sauraron su, amma dai a ƙarshe shi ne yake da ƴanci ya ɗauki niyyar da ta kamata.
Shugaban majalisar CNSP Janar Chani da ke bayani a ƙarshen makon jiya game da kace na can da ke tsakanin sai dawo da Nishar a wata hira da kafafen gwamnati bai nuna alamun shirin ficewar ƙasar daga kungiyar ta ƙasashen yammacin Afirka ba. Hasali ma ya bayyana rashin jin daɗi kan yadda ƙasashe makwabta ƴan uwan juna suka baiwa ƙasashen yammaci damar ratsa su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Munabarma da wannan rahota, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To muryar, shugaban China Xi Jinping ya isa ƙasar Vietnam yau Talata a yunƙurinsa na inganta hulɗa tsakanin ƙasashen biyu makwabta masu bin tafarkin kwaminisanci da zammar taka burki ma daɗa karkata ga yammacin duniya da hukumomi a Hanoi ke yi. Shugaba Xi da matarsa Peng Liyuan sun samu tarba a filin jirgin saman Hanoi daga Prime Minister Vietnam Pham Minh Chinh a farkon ziyarar kwana biyu na shi da zai yi wanda ita ce ziyararsa ta farko tun daga shekara ta 2017 zai kuma gana da shugaba Vo Van Thuong Prime Minister Chin da sauran jami'an Vietnam sannan zai sa hannu kan wasu yarjejeniyoyin tattalin arziki ciki har da na inganta hanyoyin dogo yayin da batun sharar fagen shigar wato shigar Ukraine cikin kungiyar tarayyar Turai EU zai dauki hankali a babban taron EU na wannan makon wata kasar kuma mai son shiga wato Georgia za ta so ganin ci gaba a kokarinta na shiga wannan kungiya mai matukar tasiri
labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC to yanzu kuma zamu koma bangaren rahotannin mu Rikicin siyasar jihar Rivers a Najeriya ya sake daukar wani sabon salo yayin da ake ci gaba da takon saka tsakanin tsohon gwamnatin jihar ta Rivers Barista Yesum Wiki da gwamnatin jihar Mr. Simfu Bara ko a kwanan nan wasu yan jam'iyyar PDP a majalisar dokokin jihar sun sauya sheka zuwa APC Masharhanta dai sun yi tsokaci game da wannan batu kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Lami da Abubakar Sokoto ya aika mana
Dambarwar siyasar jihar Rivers ta ƙara fadada domin kuwa bangaren tsohon gwamnatin jihar Rivers Barista Nelson Muke ya sake shata wani sabon layi da za a iya tsige gwamnatin jihar ta Rivers Mr. Siminilayi Fubara hakan dai yana zuwa bayan shiga tsakani da shugaban kasar tarayyar Najeriya Ahmad Bola Tinubu yayi da kuma wasu gaggan yan yankin na Niger Delta a bayan nan majalisar jihar Rivers dai wadda kamar an sasa ta na da shugabanni biyu sannan kuma mafi rinjayen yan majalisar sun fice daga jam'iyyar PDP zuwa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ko yaya yan jam'iyyar ta APC suke ji da shigowar yan majalisa 27 na jam'iyyar PDP ga abinda wani dan bangaren tsohon gwamna Rotimi Amechi na jam'iyyar APC ke cewa
we have said if you are interested in joining a political party you must not use the window
Yana cewa ne idan mutum na da bukatar shiga jam'iyyar APC bai kamata ya shiga ba ta kofar baya domin tsarin mulkin jam'iyyar ta APC mai lamba 8 da lamba 9 ya ayyana ka'idodin shiga jam'iyyar ta APC kuma abin da ya faru a baya-bayan nan musamman na korar shugabannin mu na jam'iyya guda 6 kuma mai bada shawara kan harkokin shari'a tuni muka tabbatar da cewa wata bita da kulli ne jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Rivers a cikin wata sanarwa da ta fitar mai dauke da sa hannun Musa Manifest Victor mai magana da yawun gwamnatin jihar ta Rivers ta ce shugabanni 27 da suka sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC ba kowa a kujerinsu tuni dai masu sharhi akan harkokin siyasa suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa da ta kunno kai a jihar ta Rivers Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja sharhi ne akan harkokin yau da kullum
irin wannan siyasa da take faruwa a jihar Rivers kaman kuma inda ta faru a wasu jihohi da kuma ma inda zai faru a wasu jihohi irin waɗannan suke kawo demokradiya a Najeriya tarnaki wanda daga ƙarshe abubuwan ma sukan iya zuwa su lalace gaba ɗaya kowa kuma ya dinga da na sani da nadamar abin da ya aikata AI dama yanzu abin da ya faru gida ma wike burin sa ya kasance ya samu majority ya samu mafi rinjaye da kawai zai ba su umarni ne su tsige gwamna lura da cewa yan majalisun gaba daya an samu 27 sun tafi APC wanda suka rage bitin biyar ne kadai a PDP
ko me yayi masana shari'a yake cewa dangane da wannan batu Barista Sadau Garba wani lauye ne mai zaman kansa a Najeriya
a doka shine dan a misali an zabe ka a tiket din wata jam'iyya to doka bata bari ka saki jam'iyyar nan ba ka shiga wata jam'iyya ba ba tare da ka aje mata ticket din da aka zabe ka ba ka taso da ka je wancan jam'iyyar kai takara na amma sai dokan kuma ya fayyace ya bada inda za a iya yi hakan shine in a misali an sa in jam'iyyar ba zaman lafiya jam'iyyar biyu to kowane dan jam'iyya yana da dama ya amfani da wannan dama ya ce akwai gingimu ko akwai rigima an rabu biyu a jam'iyya saboda ka yana da wannan dama doka ta bashi dama ya fita ya sake jam'iyya ba tare da ya aje din kujeranci ba
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya
A gaida Lamido Abubakar Sokoto yanzu kuma za mu leka kasar Kamaru A farkon wannan makon ne jam'iyyar adawa ta MRC ta sake zaben madugun ƴan adawa Maurice Kamto a matsayin wanda zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2025 Kamto ya kuma sanar da kafa wata hadakar ƴan adawa tare da yin alƙawarin aiki da mutane daga kowane bangare da nufin kawo kyakkyawan sauyi a Kamaru Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
A cikin jawabin nasa a ranar Lahadi 10 ga watan Disamba, Maurice Kamto ya sanar da kafa wata kungiya mai suna Alliance pour le Changement, wato kawancin yan siyasa na neman canji a kasar Kamaru, wanda za ta yi aiki tare da yan kasa daga bangare daban-daban, ciki har da masu fafutuka ko masu goyon bayan gwamnatin Fulbiya waɗanda su ma suke neman wannan canji. Shugaban MRC Maurice Kamto yace
Il est temps en effet que nous clarifions le jeu pour les Camerounais.
Lokaci yayi da ya kamata mu yan adawa mu saka gaskiya cikin yadayin tafiyar mu. Ina nufin mu hada kai domin bayyana wa masu jefa ƙuri'a manufar mu. Saboda so da yawa muna kafa kungiyoyin kawancin yan adawa kuma mu kasa samun nasara domin ana jayayya kan wa zai jagoranci wannan kungiyar kadan muka saka gaskiya masu zabe za su yi rubutun daukan katin zabe hakan zai samu nasara ta kudiri aniyar juya shafi kan zanga-zangar da ta yi a zaben shugaban kasa da ya gabata don haka ta yi watsi da ganin an yi nasara ko ba a yi ba kuma za ta tsaya a dukkan zabuka da za a yi nan gaba musamman na yan majalisa da na kananan hukumomi da kuma na shugaban kasa a shekarar 2025 inji Maurice Kamto masanin siyasa Shehu Usman ya yi mana tsokaci kan wannan sabuwar kawance da Maurice Kamto ya kafa inda ya ce
ni ina ganin wannan kungiya ba inda zai kai ba ba zai haifi wani da mai ido ba shi ma hasalin shugabancin da suka bashi don ba wani wanda zai iya mai bubin sa ne kawai aka dauki shugabancin aka saki aka bashi don mutanen shi da yawa kamar su ya sunan tandoki na duwara mutane da yawa hakan nan sun bat tafiyan nasa sun kama wasu abubuwan da dasu kamar ana ganin da su za a iya kai magacci to yanzu dai kusan a tafiyan da shi kadai ne tauraro to kai kadai kuma ba za ka iya jaga gaban siyasa ta adawa musamman irin kasa ta Kamaru
a shekarar 2018 Maurice Kamto ya fadi a zaben shugaban kasa inda ya samu kashi 14.23 cikin 100 na ƙuri'a da aka kada yayin da Fulbiya ya samu sama da kashi 71 Muhammad Bashir Ladan muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
A gaida Muhammad Bashir Ladan to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Noma tushen arziki
Noma tushen arziki Noma nabi da kullaba
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata kungiyar jami'an harkokin noma a Najeriya sanata Abubakar Kyari ya yi karin bayani game da kaddamar da noman rani na bana a jihar Jigawa a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu dora inda muka tsaya inda sakataren kungiyar manoma ta Najeriya AFAN Honorable Muhammad Magaji ya koro bayani game da kaddamar da noman alkama a jihar Jigawa lokaci yayin halin nasa ga dai ci gaban hirarsa da Mahmud Ibrahim Kwari.
Wannan sunan yake cewa manema ba manoma ba, dan manema muke ce musu. Wannan ba yadda muka iya illa mu abinda muke kullum a bi ta ka'ida ta kungiyoyin manoma na jihohi. Saboda haka yanzu shi yasa zaka ga yanzu in ka je wuri zamanin za ka ga akwai shugabannin noman alkama, akwai shugabannin noman shinkafa, waye waye duka ga su nan. Ba don komai ba, sai don idan ka ba shugaban na noman shinkafa harkar noman shinkafa a Adamawa ko a Gombe ko a Jigawa ko a wani wuri, to mutanen sa zalla zai bayawa, ba zai je dauki wasu mutane wanda ba su bai bayawa. In kuma kuskure wannan, to wannan kuma shi jawo wanda ba ma fatan a maimaita kuskuren da aka yi baya, kuma in Allah da ba za a maimaita ba.
Kamar yanzu wannan tsari ma'aikata manoma akwai kuɗi ne ko iya kayan aiki za ba su?
Alhamdulillah, kamar yanda ka ji shi mai girma ministan gona ya faɗi, za a ba da kaya na akalla kayan da za a bayar din nan mu a kiyasin mu a takarda dai 360 ne, amma akwai iri na ingantacce na kasar waje wanda shi ma kansa ya kai 100 wanda shi sun ce za su ba da shi kyauta, kyauta za a ba da shi wanda yayi daban da tsarin da ake a baya. To ga irin kyauta ga kayan 160, in ka hada kusan 400 da wani abu kusan 450 ko fiye da haka, amma abinda ake so manomi zai biya 180 ne kawai ya karbi wannan kayan. To saboda kaga wannan an taimaka wa manoma kwarai da gaske, wanda dole ne mu shugabannin manoman Najeriya mu yabawa a shi mai girma minista da dukkan wanda suke da hannu a cikin wannan tsarin, wanda kuma manomi da ya biya 180 za a bashi takin sa buhu 10 da sauran kayayyakin da duk ake da za a hada masa take. Wasu ma ina gani kamar yanzu har suriya sun fara, wanda ba su fara ba na tabbata za su fara bada kayan nan, kuma kayan na kasa ba wai ka bada abu a baka gobe ba, kamar yanda kace shi mai girma minista shi senator Kari ya fadi, kuma akai yake akai suke ba tare da wani bata lokaci ba.
Har ila yau wasu manoma sun yi tsokaci dangane da kaddamar da noman rani na bana.
Sunana Alhaji Ali Shenge.
To Alhaji Ali, gashi yau an kaddamar da tsarin noman rani na alkama a Hadeja. Ana noman alkama ne?
Na bana noman alkama, amma kamar yanda naga gwamnati na tallafawa saboda bana ni ma sai na kama zan yi, amma insha Allah rabbi noman shinkafa da man nayi, amma alkama bana yi. Amma abin da naga yanayin da gwamnati ta sa tallafawa talakawa shi kawo sai ni ci insha Allah ni ma zan yi, amma a yanzu na gyara gona, amma ban samu komai wani kaya a hannuna ko wani abu ba.
Wato sai gyara gona ta ka?
Ai, amma na gyara gona in Allah da kuma zan yi, ina sare.
Kana da tabbacin samun kayan aikin ne misali?
Eh, to ina sare, ana sare za a samu min Allah da.
To yanzu kamar hekta na misali kai tana ne?
Eh, in Allah da ina ganin zan yi kamar hekta daya tunda ban taba yi ba, amma in dai har Allah ya sa nayi kamar da gwamnati take umarni za mu iya zan iya kokari na da izinin Allah zuwa gaba, amma bane hatta dai kawai tsoron jaraba da izinin Allah.
Baya ga maganar tallafi din nan, me baka kwarin gwiwa na cewa kai din nan?
Abun ne ba ni kwarin gwiwa na cewar jihar Jigawa tana cikin jihohin da za ta tallafa wa Najeriya abinci, saboda kuma ne ba ni kwarin gwiwa so in Allah ya yarda mu ba da kokari ni ma in zanto ina cikin waɗanda suka taimakawa wasu jihohi ba ma jihar Jigawa.
Sunana Musa.
Ina kina?
Gwaram.
Kaga alert?
Naga alert.
Na nawa ka gani?
180,500.
To bayan haka fa an baka kaya ne ko kuma?
Ba ban kayan ba dai, an dai tura min alert din dai. Akwai taki NPK buhu 7, akwai urea buhu 3, sannan akwai iri buhu 2, sannan akwai maganin nuna wannan 2, wannan 1, wannan 2, wannan 1.
Duk anan zaka karba ko gwaram zaka koma
ka? A sun ce min wai a tsamiyar yaya.
Nan ne tsamiya yaya?
Bangarin yaya.
Sabon garin yaya?
Eh, wa'annan zan je in karba.
Wato nan ne kamar santa ce?
Nan ne santa. Eh.
Amma dai alat ya shigo?
Alat ya shigo.
To an sassabe an kilarin gona an?
A komai an gyara, kawai alkamar muke jira. Na ji daɗi sosai kuma na gode wa Allah.
Sunana Hajji Asmani.
Kina noma ne?
Kina noma shinkafa, masara, alkama, hatsi. Ba abin da ba.
Kin shekara nawa kuma kina noma?
15.
Yanzu da kika zo wannan taro an ce za a baki kayan iri ne ko kin samu?
An ce za a bani duk. Na kai shekara 15 ina yi, amma gona a rana nake haya nake karba. Karba haya, nemi taki, nemi iri, shuka. Allah ne ya kwansa yanzu sai aka ce za a bada taki. mai alkama iri a sunana an rubuta don mun tura takarda.
Masu sauraro a nan zamu tsaya cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku a wannan shekara ta 2023 da muke bankwana da ita. Zuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin Majigawa Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julia Leather Expression da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email.
A yau zamu fara da sakon haɗin gwiwa na Sanusi Madattai da Magaram, Isuwa Makeri Madattai, Iliyasu Yakubu Digawa, Yakubu mai aski ba da raka da hatsarin ne computer mai yama yace salam VOA Hausa. Bakewa da rikicin da ke tsakanin Wike da Fabura da wasu ƴan majalisun jam'iyyar PDP na jihar Rivers ke yi suna canja sheka zuwa APC mai mulki, hakan ya ƙara tabbatar mana cewa ƴan siyasar mu na wannan zamani kowa ya fi son ya je inda zai gyara niyyarsa ne ba wai inda zai gyara talakawa ba. Kamata dai su gane cewa kowane ɗan adam akwai lokacin haskawar tauraruwarsa, haka kuma akwai lokacin dushashewarta, haka ma jam'iyyun siyasa. Sai kuma sako na gaba yace salam VOA Hausa, dan Allah ku miƙa min sakon jinjina ga ƴan majalisar dattawan Najeriya da suka ba da gudunmawar albashinsu ga al'ummar tudun biri da ibtila'in harin bom ya fada musu. Da fatan ƴan majalisar za su yi tsayin daka don ganin an yi bincike da hukunta waɗanda suka kai harin bisa kuskure, sannan su tabbatar da daƙile faruwar hakan nan gaba. Daga ƙarshe ina fatan su tabbatar an biya diyya ga ƴan uwa da iyalan waɗanda abin ya faɗi da su. Sakon Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe a Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa. Kungiyoyin fararen hula da ke baiwa gwamnatin sojin Nijar shawarar ficewa daga kungiyar ECOWAS, a gaskiya wannan shawara gurguwa ce. Ya kamata hukumomin sojin Nijar su yi taka tsantsan kan wannan shawarar. Sai kuma sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau. Sakon haɗin gwiwa ne na Jamila da Faci matan Ado Salati Goma ga Annabi Rajo da Aisha Usaini Dangote karasuwa, Maryam Baba Ganani Telwa Cakkal tare da Ado Salati Goma ga Annabi Rajo yace sake hubbasan tsaurara dokokin cin zarafin mata a Najeriya da ƴan majalisun dokokin Najeriya suka yi. Hakan yayi daidai domin mata ba abin wulakantawa bane, tunda dai su ne silar zuwan kowa duniya. A ƙarshe muna fatan za mu gani a aikace ba wai a rubuce ba kadai. To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku, mu kuwa za mu karanto muku iya abin da ya sawwaka.
To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, wani harin da aka kai da asubahin yau Talata a lardin Khyber Pakhtunkhwa dake arewa maso yammacin Pakistan ya halaka sojoji 23. Harin ya auku ne a daraban wani lungun da sojoji suka dade ta a gundumar Dera Ismail Khan, daura da gundumar wata kabila dake iyaka da kasar Afghanistan. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya na shirin wani zama na gaggawa a yau dinnan Talata don yin muhawara kan wani daftari na kudirin bukatar gaggauta tsagaita wuta a Gaza saboda dalilai na jinkai. Kudirin ya bayyana abin da ya kira matukar damuwa kan munanan matsalolin jinkai a zirin Gaza da kuma wahalar da Falasɗina farar hula ke sha, sannan ya jaddada bukatar kare farar hula a Isra'ila da Falasɗinu a ƙarƙashin tanajin dokar ƙasa da ƙasa. Yayin da daftarin wato tafiyar hawainiya da tattalin arzikin China ke yi ke haddasa fargaba a faɗin duniya, ƙasashe na zuba ido don ganin kowaɗanne irin matakai China za ta ɗauka nan gaba don farfaɗo da wannan tattalin arziki wanda shi ne na biyu a ƙarfi a duniya. Yayin da batun sharar fagen shigar Ukraine cikin kungiyar tarayyar Turai EU zai dauki hankali a babban taron EU na wannan makon, wata kasar kuma mai son shiga wato Georgia za ta so ganin ci gaba a kokarinta na shiga wannan kungiya mai matukar tasiri.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ba da umarni da ma injiniyan Mobel. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.